ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد yau zamu yi majalisi na 24 insha Allah cikin majalisin mu na tafsirin alqur'ani da muke a cikin watan Ramadan a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari namu na Kano. Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi. Yau 24 ga watan Ramadan hijira ta 1446 wadda ta yi daidai da 24 ga watan 3 shekara ta 2025 ta miladiya. A zamu tashi aya ta 71 a cikin surat Sad. Ga amma kafin nan ga tambayoyi. Wannan yace assalamu alaikum, na samu number cikin group din Durusul Furqan da Allah a aika tambayan nan ta wurin malam a karatun jiya. Naji malam yace Annabi Ayyub yana cikin zuriyar Annabi Ishaq amma ba ta bangaren Annabi Yaqub ba. Shi kadai Annabi Ishaq ya haifa ba shi kadai Annabi Ishaq ya haifa ba. Don Allah menene karin bayani, Allah ya kara ma malam lafiya. Na'am, wannan abinda wato malaman wadansu daga cikin malaman tafsiri suka ambata kenan dangane da wato Annabi Ayyub alaihi salatu wassalam cewa shi yana daga cikin zuriyar Is ibn Ishaq ba Yaqub ibn Ishaq ba, kamar yadda Sheikh Abdullahi ya ambata a cikin tafsirin sa. Wannan yana daga cikin abubuwa na wanda asalinsu zai koma ya zuwa ga tarihi ne, ba abinda shari'a ta zo da shi ko na aqida ba. Babu wani abu ginshike na aqida da zai ce dole kai imani cewa ga yadda silsilar Annabi Yaqub take, tunda ma hatta wato silsilar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai tana yankewa bayan Adnan, daga Adnan zuwa Annabi Isma'il. Manzon ya zo, malaman tarihi suna cewa malaman nasaba wato basu da sun jahilci wannan abin da ke tsakani, saboda haka ba matsala ce ta aqida ba, amma wannan abin da aka faɗa ne a cikin sau da yawa waɗannan abubuwan asalinsu yana komawa ya zuwa ga labarurrukan Bani Isra'il, wanda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi izini a zanta da su, amma ba za a sanya su ɗayan abubuwa guda uku. Abinda muka san gaskiyarsa daga cikin alqur'ani mu yadda, abinda muka san ƙaryarsa daga cikin alqur'ani da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ni raddinsa, abinda kuma ba mu san gaskiyarsa ba ko rashin gaskiyarsa daga abinda yake wajenmu na wahayi, sai mu ce Allah shi ne mafi sani, kar mu gaskata kar mu ƙaryata. Wannan kamar yadda ya zo a cikin hadisi, mun sha yin wannan bayani wanda kuma Ibnu Kathir a tafsirinsa a wurare da dama ya ambaci, yana ambaton wannan a matsayin ƙa'ida dangane da sha'anin tafsiri da ɗaukan abubuwa da suka zo daga masdari na Bani Isra'il. Sannan wannan tambaya ta biyu ya ce, malam Allah ya ƙara lafiya da imani, Allah ya ji ɗan hajjiya da dukkan musulmi, amin. Malam, idan mutum zai yi sujjada yayin karatun alqur'ani sai ya kai ƙarshen aya ne zai yi sujjadan, ko kuma daga ya karanta inda aka yi maganan sujjadan ne zai yi? Allah ya saka da alkhairi. Daga ƙarshen ayan ne, sai dai akwai wurare waɗanda suke ake sabawa, kamar yadda muka ambata wajen sujjadar suratu Sad, waɗansu sun ce fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa ana, a ƙarshen nan zai yi sujjadar. Waɗansu kuma suka ce faghfarna lahu dhali wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'ab, daga nan zai dago. Haka sujjadar fussilat shi ma an yi sabani. Waɗansu sun ce zai fi dalilan falladina inda rabbika yusabbihuna lahu bil layli wan nahari wa hum la yas'amun, waɗansu sun ce wa min ayatihi al-laylu wan-nahar wa shamsu wal-qamar la tasjudu lis-shamsi wa la lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. To dan suka ce anan za a yi sujada, wadansu kuma suka ce a sai ya ce a bayan fa in istakbaru fal ladina inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. To anan ne za a yi sujada, wanda yawancin masahib a haka suke tafiya. Wannan amma ba wanda yake cewa yayin da aka a cikin tsakiyar ayar yayin da aka ambace sujadar lokacin ne za ka yi sujadar. Akwai abu da ya zo dangane da sujada tunda mun karanta sujadar surat Sad, ya zo a ƙarƙashin wannan tafsiri na sujadar surat Sad. An ruwaito daga hadisin Aisha radiyallahu anha cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yayi sujadar tilawa yana maimaita sujada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwati, yana maimaitawa. A wata riwayar yazo cewa yana yi har sau uku. Haka zalika a hadisin Ibn Abbas yazo cewar wani mutum yazo ya gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi mafarki ya ganshi yana karatun alqur'ani, sai ya karanta surar da take akwai sujada, sai ya ga sai bishiya, sai yayi sujada, sai wata bishiya ita ma ta yi sujada, sai ya ji bishiyar tana addu'a, tana Allahumma ktub li biha ajran wa ba'ani biha wizran wa taqabbalaha, Allahumma ktub li biha Allahumma اكتب لي بها اجرا وضع عني بها وزرا وتقبلها مني واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داوود. ابن عباس yace sai wata ran yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sujada, sai yaji shi yana ambaton wannan addu'a wanda yake nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa wannan mafarki na wannan sahabi gaskiya ne, shi yasa ya zamanto yana daga cikin sunna mutum ya hada guda biyun da wanda aka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi da kuma wanda yazo a wannan hadisi na sunan Abi Dawud, kamar yanda fatuwar malamai suka nuna daga ciki hadda Sheikh Al-Uthaymeen rahmatullahi alaihi. Saboda haka zakai sujada ne a daidai inda karshen aya tare da la'akari da kuma wannan sabani da muka ambata na akan wace ayan ne za a yi. To sai wannan kuma yace malam Allah ya saka muku da alkhairi ya biya ku da aljannatul firdaus amin. Dan Allah, menene hukuncin macen da take itikafi jinin haila ya zo mata? Na'am, sharadin itikafi a yi shi a cikin masallaci, zaman masallaci kuma ga macen da take al'ada haramun ne, kamar yanda yazo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam, duk da yake hadisin yana da rauni amma yana karfafuwa da sauran dalilai. Inni la uhillu almasjid li ha'idin wala junub, bana halatta zama cikin masallaci ga mai haila ko mai janaba. A sauran hadisai ingantattu da suka zo shine hadisin Aisha radiyallahu anha da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ta miƙo masa shimfiɗa yana cikin masallaci, sai ta ce inni ha'id ai ina al'ada, sai ta ce haibatuki laysat fi yadiki, hailaki ba a hannunki take ba. Wato shigar gaggan jiki ne ga baki ɗaya shine zai tabbatar da shigan mai haila, amma dan hannunki ya shiga masallaci wannan bai nuna hailaki ta shiga cikin masallaci ba. To kaga wannan mafhumin zai nuna cewar Aisha radiyallahu anha ta san mai haila ba ta shiga masallaci bisa koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam, shi yasa ta illanta da kan cewa tana haila. Saboda haka mace mai haila da take itikafi idan hailarta ta zo sai ta fita ta koma gida, sannan sai ta samu wani lokaci ta rama wannan kwanakin da ta yi in ta yi itikafin da niyyar cewa za ta yi goman ƙarshe ne alal misali, ko za ta yi kwana biyar ko bakwai ko uku. To idan ya zo a tsakankanin wannan in ta fita sauran kwanakin sai ya zamanto bashi a kanta da kuma juzi'in lokacin, kamar alal misali idan da azhar ne ya zo mata to za ta rama wannan yinin da kuma abin da ya zo bayansa, sai ta rama a cikin waɗansu kwanakin ko kuma a wani ramadan ɗin wanda zai zo. Musamman yanzu saboda zai wahala mace a ce ta je ta yi itikafi a cikin masallaci ba a kwanakin ramadan ba, sai ya zamanto ta bashi a kanta in Allah ya kai wata shekarar sai ta rama wannan shine a bisa usul din malikiya wanda suke ganin kan cewar aikin mustahabi idan mutun ya fara shi in ya yanke shi yana wajaba ya cika shi daga cikin wadanda suka ambata hadda itika daga cikin wadanda suka ambata hadda itika salatuna wa hajjuna salatuna wa hajjuna wa sawmuna wa umratun lana kadha atikafuna tawafuna ma'a i'tiqadil muqtadi fayalzamu alqada li qat'in amidi kamar yanda mai almaraqi ya fada wadannan sune masail din da suke wato ba wajibai bane lakinnaha bil ibtida'i talzamu idan ka fara za su lizince ka daga ciki hadda i'tikaf akwai wani daga cikin yan uwa da yazo wani abu ya taso masa dole zai fita daga itikafin shine yake tambayar yaya zai yi zai fita daga itikafi muka na amsa masa cewa zai fita daga itikafi sannan in ya gama abin da ya taso masa na larurar ya dawo ya ci gaba ranakun da suka zama to a tsakankani sai ya rama su bayan kwanakin itikafinsa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka ruwaito lokacin da matansa suka nemi izini su yi itikafi tare da shi ya Aisha ta nemi izini ya bata izini sai Hafsa ma ta tambaye ta ta neman mata izini ta tambayan mata Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata izini to ganin Aisha da Hafsa sun yi rumfa a cikin masallaci sun yi haima sai duk sauran matan su ma sai suka zo su ma suka yi tasu rumfar shine Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fito ya gani yace waɗannan fa yace sai ayna ummahatul mu'minin ne suna itikafi yace al birra aradna bihada wato aikin nagarta suke nufi da wannan wato ma'ana gasa ce ta zo har cikin ma aikin masallaci sai yace ya ma fasa itikafi ya fita daga cikin itikafin su ma kuma duk yace kowa a cire wannan rumfar ta koma to an ruwaito cewa a cikin Shawwal sai ya rama wannan itikafin da bai yi ba to wannan asali ne ga malikiya na rama itikafi Allahu ta'ala a'lam to sannan menene wai meye hukuncin fitar ta waje domin siyan wani abu na bukata kamar kayan bude baki to ai tana haila in tana haila ta fita amma in ba hailar take ba ita wannan mai itikafin babu laifi ta fita mun amsa wannan tambayar jiya cewa mai itikafi zai iya fita dan ya sai abin da yake yana bukata na abinci sannan kuma ya halatta ta rinka shiga social media da wayar hannunta ko amsa wayar wanda yake neman ta da aure da kuma hawa WhatsApp da sauransu to wannan itikafi fa aka ce itikafi mutum zai cire kansa daga shafuduwa da harkar duniya babu laifi ta amsa waya haka idan shiga social media za ta yi ne dan abun da yake da alaka da ibada kamar sauraron karatu ko binciken fatawa ko binciken wata matsala ta ilimi to a bisa abinda da yawa daga cikin malamai suka ambata za ta iya yi domin kamar yanda yake mazhabar Shafi'i da mazhabar Imam Ahmad mai itikafi zai iya neman ilimi amma a mazhabar Malik hatta neman ilimi mai itikafi ba zai ba ibada kawai zai in dai ba abu wanda yake ya kama na farillar aini ba wanda yake bukatar da hukunci a lokacin amma neman ilimi na ƙari na murada na mutala'ar ilimi da karatu da sauransu mai itikafi ba zai ba daga kawai sallah sai karatun Qur'ani sai addu'a sai zikiri to a bisa wannan mazhabar kaga ba za ta shiga social media ba ma domin wannan amma dangane da amsa waya za ta iya amsa waya kamar mutan gida suna tambayar lafiyarta domin Annabi sallallahu alaihi wasallam matarsa Safiya ta zo ta kawo masa ziyara wajen itikafi kuma har ya fita da ita bakin kofar masallaci ya raka ta wannan ma yana nuna kan cewar za a iya fita domin wato domin bukata wanda take ta farantawa domin yayi ne domin ya dada tsama matarsa rai saboda haka ya fita da ita har bakin masallaci ya raka ta to kaga wannan fita daga cikin wajen itikafi ne ba domin bukata ta tilas ko kuma bukata ta dan adam ba ta cin abinci ko ta zagaye amma ya fita tare da ita domin mu'anasa domin kyautatawa domin ɗebewar haso saboda kasancewar yana masallaci ba sa ganin sa kuma ta zo har masallaci wajensa ya fita tare da ita amma ga wanda yake neman ta da aure kace za ta rinka hira da shi a cikin waya al'aula bata bar wannan saboda wannan zai iya jansu ya zuwa ga arrafat zai iya jansu ya zuwa ga maganganun kwarkwasa maganganun soyayya wanda ba a san su a cikin azumi duk abin da ba a san su a cikin azumi rashin san sa a cikin itikafi yana karfafa rashin san sa a cikin itikafi yana karfafa bal akwai malamai da suka ce idan mutum yayi wani abu daga cikin kaba'irul dhunub itikafin sa yana lalacewa bil ijma' idan mutum ya sadu da matarsa a cikin itikafi ko da lokacin ya halatta mutum ya sadu da matarsa kamar da daddare wannan itikafin sa ya baci Allah ya ce wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kada ku rumbaci matan ku alhali kuna itikafi a cikin masallaci ko da abin bai kai saduwa ba ko da abu na shafe-shafe ne ko na sumbata mutum ya yi ma matarsa don ta kawo masa ziyara wajen itikafi ya je ya raka ta ya samu ya dan kebe da ita wannan Allah ya hana kuma itikafin yana warwarewa in ake wannan itikafin ya baci to haka to akan wannan malamai suka yi kiyasi da mutum zai yi abu na kaba'irul dhunub kaman cin naman mutane ko ya annami manci ko yayi ya zazzagi musulmi zagi wanda yake wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sibabul muslimi fusuq zagin musulmi fasikanci ne in yayi wannan itikafin sa yana baci sun ce wato irtik aljarimatul jariha wajin take ta gaba idan mutum yayi ta a cikin itikafi tana bata itikafin sa idan kabira ce saboda haka a kula da wannan ibada da ake yi ba ta da saukin da ake tsammanin ana tana da shi amma yadda yake kamar yayi amma ba a kula da hukuncen shi yasa Imam Malik yakan ce ka taba ji an ji an ce Abubakar da Umar sun yi itikafi wato yana nuna kan cewa ibada ce mai tsananin gaske da amma shi yana nuna ne kamar su Abubakar da Umar saboda nauyin al'umma ba su da lokacin da za su janye kansu daga hidimar al'umma har su kebance kansu cikin waɗannan kwanaki a cikin masallaci wallahu ta'ala a'lam نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين
نعم
قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبعه بعد حين
za a sake maimaita mana waɗannan ayoyin idan muka yi. Allah maɗaukakin sarki yace idh qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min tin, yayin da ubangijinka yace ma mala'iku ni zan halicci mutum wato dan adam bashar wato mutum ba aljan ba, min tin daga tabo shine annabi adam. Wannan shine muhawarar jama'a madaukakiya, muhawarar jama'a madaukakiya, ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la idh yahtasimun, muhawarar wato jama'a madaukakiya sune mala'iku al muqarrabu da bayin Allah wato zababbu makusantan Allah jalla wa ala. Wannan abin da ya faru kenan na muhawara tsakanin mala'iku zababbu makusanta da kuma annabi Adam da kuma Iblis, wanda kissar ta zo a cikin Alkur'ani a suratul Baqara da mafi tsawon bayani tun daga lokacin da Allah ya ce ni zan sanya khalifa a bayan ƙasa. Haka kuma ta zo a cikin suratul A'raf, ta zo a cikin suratul Hijr, ta zo a cikin suratul Isra, aka ambace ta a suratul Kahf, aka ambace ta a suratul Taha, kuma yanzu ake ambatonta a suratul Sad. Wannan shine ikhtisamul mala'ul a'la, muhawarar da ke tsakanin al-mala'ul a'la, ita ce ta Alkur'ani, ba ita ce kadai muhawarar da suke ba, akwai muhawarar da suke yi wanda kuma ita kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ta bayyana ta, ita ce akan ad-darajat wal kaffarat, ayyuka da suke ba ma mutum darajoji da kuma ayyukan da suke zamantowa kaffara a gare shi. Mun san wannan nau'i na biyu na muhawara wanda shine wanda sunna ta tabbatar da ita a hadisin Mu'adh ibn Jabal a cikin sunan Tirmidhi da sunan a cikin sunan Tirmidhi da kuma kitabus sunna na Ibn Abi Asim da Musnad al-Imam Ahmad, kuma Imam Ahmad da Imam al-Bukhari da Imam Tirmidhi suka inganta hadisin, duk da waɗansu malamai sun yi magana akan isnadinsa suna bayyana wata illa tasa, amma waɗannan manyan malamai sun tabbatar da ingancinsa, kamar yadda kuma cikin malaman baya Imam Al-Hafiz Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya inganta shi a cikin Irwa'ul Ghalib. Hadisin shine Ibn Rajab yayin sharhinsa a cikin risalarsa ta sharh hadith iqtisamul mala'il a'la, sharhin hadisin muhawarar da wato jama'a madaukakiya suke yi. Hadisin shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ga ubangijinsa a cikin mafarki, wato ya ga Allah a cikin mafarki a cikin kyakkyawar sura. A cikin hadisin shine Allah madaukakin sarki ya tambaye shi akan ad-darajat wal kaffarat, sai Allah ya sanar da shi, sai ya ba mu Allah jawabi akan, yace masa ad-darajat darajoji sune it'amut ta'am wa ifsha'us salam wa salatu bil-layl wa an-nasu niyam, wato ciyar da abinci da yada sallama da yin sallah cikin dare alhali mutane suna bacci. Sai yace masa to menene al-kaffarat, Allah kenan yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin abinda ake gani a mafarki. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace isbagul wudu'i 'ala al-makari, cika alwala lokacin da ake cikin wato a ki ayi wannan, wato lokacin da ake cikin tsananin sanyi mutum yayi alwala cikakkiya, wantibarus salati ba'da as-salah, da jiran sallah bayan an yi sallah, kayi azhar ka jila al-asr ko kayi magruba ka jira isha, wa kasratul khuta ila al-masajid ila al-jama'at, da kuma yawan tattaki yawan taki ya zuwa ga masallatai ya zuwa ga wajen sallar jama'a. To sai Allah kuma yace masa, ya koya masa addu'a da zai yi, yace ka ce Allahumma inni as'aluka fi'la al-khairat wa tarka al-munkarat wa hubba al-masakin wa an tagfira li wa tarhamani وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفني إليك غير مفتون wato Allah ina roƙonka aikata ayyukan alkhairai da kuma bai da kuma barin ayyukan munkari da yin soyayya da san miskinai da kuma ka gafarta mun ka ji kaina a wata riwayar da karin wa anta tuba alayya ka karbu tuba na kuma idan ka nufi fitina da mutane to ka dauki raina alhali ni ba wanda yake an fitine shi bane a wata riwayar ta zo da kan cewa ya rinka fadan wannan addu'ar a cikin salloli to wannan hadisi shine ya tabbatar da cewar shi ma wannan abinda mala'iku suke muhawara ne to meye muhawaran mala'iku akan wannan shine athar din al-Hasan Abu Hurairah ya bayyana shi yace idan dan adam ya mutu su bani adam suna tambayar me ya bari menene abinda ya bari dukiyarsa da ƴaƴansa da matansa abinda ake dubawa kenan wa ya bari a baya su ko mala'iku idan dan adam ya mutu abinda suke fada me ya kaddamar me ya kaddamar menene abubuwan daraja shi suke tambaya me darajoji da ya samu ya ciyar da abinci yana yada sallama yana sallar dare mutane suna bacci me yayi na samun kafarar zulubansa ya yake wajen yawan tafiya zuwa masallaci wajen cika alwala da kiyayeta koda baya so wajen yawan tatta jiran sallah a masallaci bayan yayi wata sallar to wannan shine abinda mala'iku suke muhawara tsakanin su suna tattaunawa da juna wane da ya mutu me yayi mu ko nan ana ta tunanin abinda ya bari na duniya su kuma can suna tunanin me ya kaddamar makansa to kun ga muna zaune haka kara zube ba mu san ga sha'ani da yake faruwa ba mala'ikun nan fa sun fi ɗan adam yawa sun fi ɗan adam yawa ninkin ba ninki to kuma su abinda suke tattaunawa kenan a cikin dukkan halittar Allah wuraren nan halittun nan abinda suke a sama suna nan tili a sama suna nan tili suna saukowa ƙasa su wannan shine abinda ya dame su mu ko nan abinda ya dame mu kudin gishiri abinda ya dame mu neman aiki neman certificate neman kishiyata tana so ta hana ni cin abinci na ya zan yi mallake miji na duk mu abin da ya dame mu kenan amma ga hakika su ko waɗannan bayin Allah wanda Allah ya ce musu al-mala'ul a'la jama'a madaukakiya su wannan abin su ne abin da ya dame su to da haka yayin da mutum zai zamanto wannan shine abin da ya dame shi sai ya zamanto ya shiga cikin sahun mala'iku shi ma ya shiga cikin sahun mala'iku tun a nan duniya to Allah madaukakin sarki ya ambaci wannan muhawara ta alqur'ani wadda muhawara ta mala'iku shine ya bayyana ta ai ba ni da Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba shi da ilimi da jama'a madaukakiya yayin da suke muhawara yayin da to shine aka fassara yayin da suke muhawara da cewa yayin da ubangijinka yace ma mala'iku ni zan halicci dan adam min tin daga tabo fa idza sawaituhu idan na daidaita shi wanda ya nuna cewa Allah ya daidaita halittar dan adam kana ganin dan adam yanda yake kyam a tsaye Allah ya daidaita halittar sa alladhi khalaqaka fa sawwaka fa adala wanda ya halice ka ya daidaita ka ya miƙar da kai Allah yace fa idza sawaituhu idan na daidaita halittarsa wa nafakhtu fihi min ruhi na kuma hura masa daga raina wato daga ran da na halitta shine na rayar da shi fa qa'ulahu sajidin ku fadi kuna masu sujada a gare shi wato ruhi Allah ya danganta ruhi ya zuwa ga Allah ba wai ruhi ba wai Allah yana da rai Allah ruhi bane a'a ruhin da Allah ya halitta ya danganta shi zuwa gare shi domin girmamawa da darajtawa kamar yadda Allah ta'ala yace an tahira baitiya ku tsarkake daki na ai ba Allah ne ya gina dakin ba amma mala'ika annabawa Ibrahim da Isma'il su suka gina suka ce na Allah ne haka nan rai din ma da yace rai na ai ran da na halitta kamar yadda kuma Allah yace faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha taguwar Allah ai taguwar da Allah ya halitta ba wai danganta ta zuwa gare shi sifa ce ta ta ba haka nan ma rai ruhi din dan cewa raina ai ran da na halitta wato Allah ya halicci jikin dan adam kuma ya halicci ransa ran al da Allah ya halicci dan adam shi yake hurawa a lokacin da za a halicce shi na annabi Adam na annabi Isa annabi malaika Jibril shi ya hurara na sauran halittu baki daya kowanne dan adam Allah yana da mala'iku da aka wakilta su da mahaifiyar da mahaifar mata yayin da aka yi ciki in sun kai lokacin bayan 40 guda uku sai a tura masa mala'ika ya hura masa rai ya hura masa wannan halittar da Allah ya yi ta ransa wanda shi ruhi din nan Allah ne kadai ya san yadda kamarsa take amma kamar yadda malamai suke nunawa jiki ne wanda yake ba wanda ake gani ba tunda kamar yadda yazo a hadisin al-Bara'u ibn Azib idan aka cire ran dan adam in ya mutu akwai likafani da ake tuhowa da shi daga aljanna kamar yadda ake likafani na duniya ga jiki to shi ma ruhi akwai nasa likafanin da mala'iku za su zo da wannan likafanin daga aljanna in mumini ne in kuma fajiri ne ko kafiri likafani na wuta za su zo da shi in suka ka in shi mala'ikan mutuwa ya janyo ran ya cire shi sai ya mika ma waɗannan mala'iku wanda za su zo su zauna daga su zauna a wajen sa maddul basar iyakacin tsawon gani za su soma zuwa in mala'ikan mutuwa ya zo ya dauka sai ya mika musu ran sai su sashi cikin wannan likafani sai su hau da shi zuwa ga sama shine a inna kitabal abrari lafi illiyin in kuma kafiri ne sai su kasa da shi inna kitabal fujari lafi sijjin a cikin wutar jahannama saboda haka kun ga shi ruhi din halitta ne na Allah amma Allah ne kadai ya san yaya yake amma ana sa shi a cikin likafani yayin mutuwa kuma mala'ika shine yake zuwa da shi kuma shine yake dauke shi to Allah madaukakin sarki yace faqaulahu sajidin idan na hura bayan na hura masa raina to ku fadi kuna masu sujada gare shi wannan sujadar wato sujadar gaisuwa asalin sujada shine a wato sunkuyawa sunkuyawa da take tafi sunkuyawar ruku'u ta mu sujadar da tazo a cikin ta ibada ita ce sujadar da ake akan gabobi guda bakwai da hanci da goshi da goshi da karan hanci da tafin hannu guda biyu da gwiwoyi guda biyu da gefen ɗan yatsu guda biyu da goshi ɗin da hanci su gaba ɗaya ne sauran kuma guda shida sun zamanto kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum an umarce ni ne sujada akan gabobi guda bakwai to wannan ita wannan sujadar da ake ma Allah ita ce sujadar sallah to ita ko sujadar da Allah yace mala'iku su ma annabi Adam sujada ce ta girmamawa to a cikin wannan akwai tashrifi girmamawa ga annabi Adam da Allah ya sa mala'iku kuma wayannan mala'ikun fa da ake magana mala'iku ne na al-mala'ul a'la na jama'a madaukakiya shi yasa al-innal lil ahad ai wadannan mala'ikun wadanda suke su ne ake muhawara da su a can sama wanda yana daga cikin muhawaran mala'iku shi ma wanda sunna ta tabbatar shine abin da yake faruwa idan Allah ya so bawa sai Allah ya kira Jibril ya ce Allah yana son wani ka so shi sai Jibril ya so shi sai ya kira sama ya ce Allah yana son wani ku so shi sai su so shi to sai a sa masa karbuwa a cikin zukatan bayin Allah na kirki a nan duniya shi ma wannan ya dina daga cikin tattaunawa da muhawaran da ake a can sama tsakanin mala'iku Allah ta'ala yace fasajada almala'ikatu kulluhum ajma'u sai mala'iku dukkaninsu gabaki ɗayan su suka yi sujada wato an wannan taukidi ne dan nuna kan cewa kenan waɗanda Allah ya umarni su sujada waɗannan mala'ikun dukkaninsu gabaki ɗayan su suka yi sujada kaga kulluhum da ajma'u duk ma'anar su ɗaya ai gaba ɗaya amma domin aka karfafa da taukidi har guda biyu dukkaninsu ai babu wanda bai yi ba ajma'in gaba daya haka suka yi sujada lokaci daya ba wai wannan yayi ba sannan daga baya wannan yazo yayi gabaki daya suka yi sujadar lokaci daya ga annabi Adam, domin haka dama su suke ba sa saba umarnin Allah, ba su girman kai ba, suka miƙa wuya ga umarnin Allah. Kuma Allah kafin ya sanya su su yi sujada sai da Allah ya bayyana musu falalar annabi Adam da abinda Allah ya sanar da shi na ilimi. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha, Allah ya sanar da annabi Adam sunayen abubuwa dukkaninsu. To suka ga fifikonsa kuma suka rusuna suka ji umarnin Allah da yace alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ya gaya musu ilimin sa da ya sani akan annabi Adam wanda su basu sani ba, wanda ya nuna falalar ilimi da kuma abinda Allah ya fifita masu ilimi da shi. To mala'iku suka hijjada gaba ɗayan su, Allah ya ce illa iblis, amma sai dai iblis. Shi iblis istakbara yayi girman kai, wa kana minal kafirin, ya kasance kuma dama ya kasance a cikin kafirai, wato a cikin ilimin Allah. Allah ya san cewa shi kafiri ne, kangararre ne, ya san abin da ke tare da shi na mugun nufi, wanda ya sanya shi ya zamanto shi ba mai miƙa wuya ga Allah ba ne, shi mai inadi ne, mai taurin kai ne, mai ganin gaskiya ne, ya take ta tare da ganin fifikon annabi Adam da ganin dukkan mala'iku sun yi sujada, amma shi ya ƙi ya yi girman kai, shi kaɗai ya ware kansa. Shi yasa ake cewa man shadda shadda finna, wanda ya ware kansa to zai ware kansa a cikin wuta. Shi yasa ne ko a masallaci ne ka yi sallah a gida, idan ka zo masallaci ka ga ana sallah, shiga ka yi sallah, saboda mutane suna sallah suna sujada, kar kai ka ƙi kai kama da iblis sai ka shiga don kar ka ware kanka daga mutanen kirki. To iblis haka yayi, ya ware kansa daga mutanen kirki. Iblis ya shiga cikin masu sujada tare da cewa ba mala'ika bane, saboda yana tare da mala'iku a cikin al-mala'ul a'la, a cikin jama'a madaukakiya, yana koyi da mala'iku, yana ganin irin ibadarsu, saboda haka yana koyi da su a zahiri, amma Allah ya san a batini baya tare da su. To shi amma domin shi iblis ka Allah ya ji nassi yace kana min aljinn, ya kasance daga cikin aljannu, shine uban aljannu. Shi kamar yadda yazo a hadisin Aisha radiyallahu anha cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace khuliqatil mala'ikatu min nur, an halicci mala'iku daga haske, wa khuliqal janna min marijin min nar, aljannu kuma an halicce su daga harshen wuta, wato ruta wadda take harshenta flame na wuta, daga haka aka halicce shi. Wa khuliqa adam mimma dhukira lakum, al adam kuma aka halicce shi daga abinda aka ambata muku, shine wanda Allah ya faɗa anan daga tabo. To saboda haka iblis ya shiga cikin umarnin da aka yi wa mala'iku su yi sujada, ba dan shi yana daga cikin mala'iku ba a hakikatan, sai dan shi yana daga cikin su a zahiri, yana yin abin da su ma suke yi, amma a madar halittarsa shi ba mala'ika ba ne. Shi daga asalin halittarsa ta sha bamban da asalin halittar mala'iku. Mala'iku daga haske suke, kuma su ba za su iya saban Allah ba. Shi kuwa daga wuta yake, daga wuta aka yi shi, kuma shi yana da damar yabi Allah, yana da damar yake bin Allah. Shi yasa daga cikin zurriyarsa ake samun aljanu waɗanda suke bin Allah, ake samun muminan aljanu. Allah ta'ala ya ce qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya, Allah ya ce ya kai iblis, iblis ma'anarsa ai wanda yake ya ɗebe ƙauna daga rahmar Allah, shine ma'anar iblis, daga wato wanda yake ya ɗebe fata cewa Allah zai ji kansa. Me ya hana ka kai sujada ga abin da na halitta da hannaye na, inji Allah. Wato Allah ya ce me ya hana ka, ya ce ma iblis me ya hana ka kai sujada ga abin da na halitta da hannaye na. Allah yana halitta da kun fa yakun, amma annabi Adam ya keɓance shi da wannan falala cewa Allah da hannayensa ya halicce shi, ma'ana Allah shine ya sassaka shi, ya miƙar da shi da hannuwansa, kuma wannan tabbatar da hannuwan Allah ne. a cikin wannan mutane sai suka rabu wajen fahimtar wannan wadansu suka kore suka ce a'a Allah ba shi da hannuwa dan in kace Allah yana da hannuwa kace yana da gabar jiki kenan bangaren jiki ba gangan jiki in kuma kace Allah yana da gangan jiki ka mayar da shi mabukaci ya zuwa ga abin da zai harhadu ya zamanto ya mayar da shi Allah saboda haka ya zamanto mabukaci kenan wato sai da suka kamanta hannun Allah sannan sai suka ce to da wannan ma'ana Allah ba shi da hannu bayan kuma gashi abin da Allah ya ce a wani wajen ma Allah ta'ala ya faɗa yace bal yadahu mabsutatani hannayensu a shimfiɗe suke kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kilta yadayhi yamin dukkan hannuwansa biyu dama ne wato babu hagu tare da Allah domin hagu tana nuna wato koma baya da kaskanci shi ko Allah ba wani abu da ake dangantawa zuwa gare shi da yake kaskanci sai yace kilta yadayhi yamin dukkan hannuwansa biyu dama ne babu hagu ka ji duk irin wannan sifa da Allah da manzansa suka yi na wannan bayani na sifar Allah da Allah da manzansa suka yi amma waɗansu sai suka kore a'a Allah ba shi da hannu waɗansu kuma suka ce eh Allah yana da hannu kuma hannun shine abin da muke fahimta na hannu ita ce gaba ba ma fahimtar wani abu sai wannan sune mushabbiha masu kamanta Allah da halittarsa sune al-karramiyya waɗansu kuma suka ce a'a dole mu ɗauka cewa ba zahirin hannu ake nufi ba ana nufin kudura da irada saboda haka dole mu fassara ba wai Allah yana da hannu ba to ahlus sunna kuwa sai suka ce mu tabbatar mu da Allah abinda ya tabbatar mu da kansa tare da fawwala sanin hakikanin kaifiyar sifantuwar Allah da wannan ya zuwa ga Allah da manzansa Allah yana da hannu wanda ya sifanta shi da cewa da shi ya halicci annabi Adam. Allah yana da hannu wanda ya sifanta shi da cewa yana da cewa shimfiɗaɗɗe ne wajen kyauta. Allah yana da hannu da manzansa sallallahu alaihi wasallam yace yana shimfiɗa shi kullun da daddare dan wanda yayi laifi da safe ya tuba. Yana shimfiɗa shi kullun da rana domin wanda yayi laifi da daddare ya tuba. Kuma ya almanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa hannun Allah guda biyu dukkaninsu dama ne babu hagu kuma ya tabbatar da kan cewa masu soyayya dan Allah suna kan minbare na haske a gefen daman Allah ar-Rahman to duk waɗannan sai muke ahlus sunna wanda suke ahlul hadisi wal athar ma abuta ilmin hadisi da tafarkin magabata suka tafi akan cewa Allah yana da hannu hannaye biyu da ya faɗa a cikin Al-Qur'ani wanda ba mu san yaya hakikanin su yake ba kamar yanda ba mu san yaya zatin Allah yake ba ba mu san yaya sifofin Allah suke ba amma muna tabbatar da cewa hannu ne ba abin bai yi kama da hannun halitta ba domin ba abin da yake kama da Allah a cikin halittarsa laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir kamar yanda muke tabbatar ma da Allah ji ba irin jin mu ba muke tabbatar masa da gani ba irin ganin mu ba to haka muke tabbatar masa da hannaye guda biyu da sifanta kansa da su ba irin namu ba ba irin na halitta ba ba irin na wani ba to wannan shine maganar da ahlul haqqi suke akai kuma shine ya wajaba mu dauka a nan wajen kada nizamiya da ɗaya daga cikin waɗannan ko al-nufat ko al-mutawq ko al-mu'attila ko al-mushabbiha ko al-muta'a wato al-mu'awwila masu tawili da masu kamanta Allah da masu wofantar da Allah ga barin sifofinsa da masu inkarin ma korewar dukkan sifofi din duk waɗannan hanyoyi ne waɗanda suka zame gabarin daidai Allah ta'ala yace astakbarta shin kai girman kai ne wato Allah yace ma iblis shin girman kai kai wato ba tare da ka cancanci ba tare da ganin kan cewa baka cancanci a ce kai sujada ba saboda kai kana ganin kafi karfin haka am kunta minal ali ko ka kana daga cikin waɗanda yake masu jiji da kai waɗanda suke ganin umarni din ba su akai ma ba wato an maka umarnin kana cikin wanda akai umarnin amma kai girman kai ba za ka zo ba ko kuma kana ganin kai kafi karfin ai maka umarni shine an kunta minal ali kana cikin masu jiji da kai wanda umarni ba irin kaza ai ba saboda hakan akai umarni sai ka ce to ko ake gaya maku je ku banda kai haka Allah yace masa qala ana khairun min qala ana qala ana khairun minhu sai iblis yace ai ni na fi shi matsayi na fi shi alheri wato dan haka ne ban masa sujada ba khalaqtani min nar me yasa yace ya fi shi yace saboda ka halice ni daga wuta wa khalaqtahu min tin shi kuma ka halice shi daga yumbu daga tabo wato wuta ta fi tabo iblis yayi kiyasi ya bata ya bace hanya yayi kiyasi ya bata domin wannan kiyasi ne wanda malaman usul suke ce masa fasidul i'tiba idan kai kiyasi ka fuskanci umarnin Allah da shi to wannan kiyasi naka ba la'akari da shi shi umarnin Allah bin sa ake ba kiyasi za a yi ba yayin da umarnin Allah ya zo shi yasa ake cewa farkon wanda yayi kiyasi shine iblis yayi kiyasi dan ya kibin umarnin Allah kuma kiyasin nasa kiyasi ne wanda yake kuskure ƙarya ne a ce wuta ta fi yumbu wuta barna take yi ko ba haka ba kuna take yi kuma wuta dole tana buƙatar wani abu na makamashi ta tsaya a kansa shi ko yumbu gyara yake yi da shi ake gini da shi ake fitar da tsirrai daga ƙasa kuma shi yumbu mai tabbata ne ƙasa yake mai tabbata ita ko wuta sama take yi tashi take yi ba ma barna ba tashi tsayi shi mutumin da yake wato daga abiyatu hu 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 babu nutsuwa a cikin al'amarinsa daga abiyana zuwa sai ya tashi kamar shine zaka yi daga abiya zo sai ya ga sun tashi wuta wuta bi ma'ana babu nutsuwa da zurfin tunani da daukan abin da tabbata kafin a ce za a yi sabanin tabo shi tabo saboda yanda yake hadewa da juna yana nuna yanda tunani ya kamata ya kasance ka zamanto ba mai gaggawa ba ba mai saurin wato hauhawa ba bal daga abu ya zo maka ka nutsu ka samu tabbata kafin kai abin da zaka yi duk waɗannan fuskoki ne da suke nuna yumbu ya fi wuta shine Sheikh Al-Amin Shinkifi ya rusa wannan kiyasi na iblis ta fuskoki masu yawa a cikin tafsirinsa na suratul a'raf wanda yake a cikin kaset amma baya cikin littafin to da ya faɗi wannan tare da cewar Allah maɗaukakin sarki ko da ya fifita wuta a kan tabo saɓanin ma abinda iblis ya faɗa a matsayin kasancewarsa shi ne mamallakin dukkan abinda ya halitta yana da iko ya yi umarni da abinda ya so ga wanda ya so amma iblis ta ɗan tawaye ne ga Allah qala fa akhruj minha sai Allah ya ce fita daga cikinta fa innaka rajim wato ka fita daga cikin aljanna ko ka fita daga cikin sama inda almalaul a'la suke jama'a madaukakiya aka kore shi fa innaka rajim domin kai wato korarre ne daga rahamar Allah daga wuri wanda ake karama an kore ka wa inna alayka la'nati ila yawmiddin kuma tabbas inuwata wato nisantar da kai nisantarwarka daga kusanci da ni daga rahamata ta tabbata a kanka ila yawmiddin ya zuwa ga ranar sakamako ranar hisabi qala rabbi fa anzirni ila yawmi yub'athu sai yace rabbi ka ga yadda da Allah yace ya ubangiji na fa anzirni to ka saurara mu ila yawmi yub'athu ya zuwa ga ranar da za a tashe su kaga yadda akwai ranar kiyama amma kuma yana cewa mutane kar ku yadda babu wata ranar kiyama amma shi ya san akwai kuma ya yarda da yake yana neman waɗanda za su shiga wuta tare ne qala fa innaka minal munzirin sai Allah ya ce to kai kana daga cikin waɗanda ake saurarawa to kaga kenan akwai wanda za a saurarawa a kyale su har ranar alkiyama banda iblis ko mafhumin wannan kenan shin akwai to shin akwai waɗanda yake za a kyale su a saurara musu har ran da za a tashe su ranar alkiyama akwai daga ciki akwai mala'iku akwai hamalatul arsh akwai jibril da mika'il da israfil duk waɗannan an saurara musu har ranar tashin alkiyama waɗansu ma sun ce hadda masihid dajjal dujal shi ma an saurara masa har zuwa tashin alkiyama ila yawmil waqtil ma'lum ya zuwa ga ranar lokaci sananne shine lokacin hura kaho lokacin hura kahon tashin alkiyama hurawa ta farko wato lokacin ne Allah ya kyale iblis zai rayu har zuwa wannan lokacin ba zai mutu ba saboda haka yana nan kuma yana nan da zuriyarsa yana da zuriya waɗanda yake suke yake sanya su aiki kuma yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana da al'arshin sa a cikin ruwa yana ma zuriyarsa suna zuwa su fada masa irin abin da suke kowa zai zo ya fada yace yayi kaza yayi kaza har sai wanda yazo yace ai bai gushe ba yana tare da wani mutum sai da ya saki matarsa sai ya kira shi sai ya sa masa kayan kambu da kuma kayan alfahari yace kai kai ne to Allah yace zai kyale shi ila yaumi yuba ila yaumil waqtil ma'lum yazo ga ranar lokaci sananne qala fa bi'izzatika sai iblis yace to na rantsi da izzarka wato na rantsi da buwayarka la ughwiyannahum ajma'in zan batar da su dukkaninsu gabaki dayan su illa ibadaka minhumul mukhlasin sai bayinka waɗanda suke masu ikhlasi wato waɗanda ka kebance waɗanda kai tsarkake su ka kiyaye su daga sabanka daga saba maka ka kiyaye su da wato kariya da kuma da'a gare ka to sai Allah ta'ala ya ce qala fal haqq kamar yadda take qira'ar asu qira'ar jumhur kuma sunafi suka karanta ta qala fal haqq wal haqq aqul in kace qala fal haqq wato to Allah ta'ala sai ya ce to gaskiya kenan zan cika wutar jahannama da kai da waɗanda suka bi ka gabaki ɗayan ku ai fal haqq shine wannan rantsuwar fal wato gaskiyar shine la amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in in kuma kace fal haqq ai ina tabbatar da gaskiya wal haqq aqul ai uhibbu al haqq ina tabbatar da gaskiya wal haqq aqul kuma gaskiya nake fada inji Allah la amla anna jahannama minka la amla anna jahannama minka lallai tabbas zan cika wutar jahannama da kai wa mimman tabi'aka minhum da kuma daga waɗanda suka bi ka daga cikin su ajma'in gabaki ɗayan ku wato gabaki ɗayan jahannama sai ta cika da iblis da waɗanda suka bi shi to sannan sai Allah ya ce ma annab sallallahu alaihi wasallam qul ma as'alukum alaihi min ajr da mun ce sai an sake karanta nan amma an ce lokacin mu ya kare dan mu karasa surar bari mu karanta tafsirin Allah ya ce ne ma as'alukum alaihi min ajr bana roƙon ku wani lada wato bana tambaye ku wani lada wama ana min almutakallifin kuma ni ba mai kallafa mu kansa abinda ba a dora masa bane ai ba kallafa ma wato aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baya tambayar wani lada yanzu baya tambaya nan gaba ma ba zai tambaya ba saboda ladansa yana in ajriya illa ala Allah wa huwa ala kulli shay'in shahid sai yace kuma yace wama ana min almutakallifin ni ba masu kallafa ma kansu bane yin abin da yake bai hau kansa ba wato ba kallafa ma kaina ne na zo da cewa ni annabi ne bayan ba annabi ba wato bai kallafa ma kansa saukar da alqur'ani ba bai kallafa ma kansa cewa an aiko shi da alqur'ani ba kallafa ma kansa yayi ba cewa shi annabi ne ba kallafa ma kansa yayi ba cewa yana kira zuwa ga yana gargadi kan a ji tsoron shiga wuta in huwa illa dhikrun lil alamin wannan abinda wato aka ce masa wannan abinda yazo da shi ba komai bane face wa'azi ga talikai wato sune mahankalta daga cikin mutane da aljanu wato shi alqur'ani ba wato gabaki ɗayan sa ambato ne fiye da yanda aka wato ba kamar yanda aka ce a farkon surar ba wal qur'ani dhikr qur'ani ma'abucin ambato ma'abucin wa'azi dan sai aka ce gabaki ɗayan alqur'ani wa'azi ne bi ma'ana dukkan wani abu na alqur'ani wa'azi ne ga talikai wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin kuma wallahi lallai haqiqa za ku samu labarin sa bayan wani lokaci ku wato wannan kitabi ne ga waɗanda suka kafirce da alqur'ani cewa labarin gaskiyar alqur'ani zai zo muku bayan wani lokaci shine in kun rayu tun anan duniya za ku gani kamar yanda aka gani ba mu ga gaskiyar alqur'ani ba sai Allah ya ce ranar sun ce am yaquluna nahnu jami'un muntasir sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur ba haka suka fada ba kuma ba haka Allah ya fada ba an ga labarin ko an ga gaskiyar labarin ko ba a gani ba an gani kuma Allah ya ce sai ya nuna mana ayoyinsa a sassa da kuma a cikin kawukan mu muna ganin ko ba ma gani to abinda kuma zai zo bayan mutuwa ninkin baninki ne na wannan yawma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qablu qad ja'a rusuluna بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل ارند فسرر ابوبون da alqur'ani yace zasu zo randa yazo to wadanda suka watsar da alqur'ani zasu ce hakika munzannin mu sun zo da gaskiya to dan haka tun yanzu ka yadda da abinda alqur'ani yazo da shi sai ka huta in ko ba haka ba wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahi zaka san gaskiyar labarinsa bayan wani lokaci Allah madaukakin sarki kenan shi dukkan abu sananne ne a wajensa kuma shi saboda cikakken cikar ilminsa da kamalar ilminsa mai kamalar hakuri ne ya san abin zai zo saboda haka babu gaggawa a wajensa kai da kake jahilci kai ne kake cikin duhu kake lalube amma shi Allah ya riga ya gama amma cikin rahamarsa sai yake gaya mana wanda duk ya yadda da abin da ke cikin alqur'ani shikenan sai ya samu haske ya fita daga cikin duhunsa ya zamanto yana jira wanda yake na gaskiya su ne wanda yake mutuwa za ta zo musu mala'iku suna maraba da su Allah ka sa mu a cikin su
amin
subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Muhammad kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid Allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر يا رب العالمين اللهم اجعلنا من أهل التوفيق في هذه الليالي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا واجعلنا من المقبولين واجعلنا يا ربنا من الفائزين ولا تجعلنا من المحرومين ولا تجعلنا عن بابك مطرودين akwai ɗan uwanmu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya muna roƙonka Allah ka gafarta musu akwai Alhaji Bala manzo wanda shi yana cikin mahallata wannan masallaci wanda muke masa sallar janaza ranar juma'a a wannan masallaci muna roƙonka Allah ka gafarta masa Allah ka ɗaukaka darajarsa Allah ka haska kabarinsa Allah ka kyauta bayansa akwai mahaifin ɗan uwa Malam Aminu ɗan Hizba yayan mahaifinsa da Allah ya marasuwa jiya muna roƙonka Allah ka gafarta masa akwai kuma kamar yanda da yawa mun sani ɗan uwanmu a ɗaya daga cikin dattijan wannan gari Alhaji Nasiru Ahali wanda Allah ya masa rasuwa a shekaran jiya waccan muna roƙonka Allah ka gafarta masa Allah ka sa aljanna makomarsa Allah ka kyauta bayansa Allah ka ɗaukaka darajarsa Allah ka haskaka kabarinsa Allah mu kuma Allah ka ba mu cikawa da imani Allah ka yaye mana tsanani da ake ciki a wannan ƙasa Allah waɗanda suke nufin garuruwanmu da sharri muna roƙonka Allah ka yi mana maganinsu Allah ka ije mana fitinan masu fitina Allah ka ije mana tashin hankalin masu neman kawo tashin hankali Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka kwantar da hankalinmu a cikin wannan al'umma Allah ka kwantar da hankalinmu a cikin wannan gari Allah ka sanya wannan gari namu amintacce Allah ka sanya shi cikin kariyarka Allah ka yawaita albarkarsa Allah ka inganta kasuwancin da ake yi a wannan gari namu Allah ka inganta sana'a Allah muna roƙonka ka yi jago Allah ka yi ka shiryar da shi wa gabanin wannan gari namu Allah ka shiryar da su ya zuwa ga abin da zai kyautata rayuwar wannan al'umma Allah shi wa gabanin ka san mu ma gabaki ɗayan su Allah ka shiryar da su ya zuwa ga abin da zai inganta rayuwar wannan al'umma da rayuwar bayi da halin da ake ciki bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin